بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ina farin cikin kasancewa ta a wannan unguwa ko wannan gari ta Lamda Futuk a cikin garin Kumo Akwa Local Government a jihar Gombe, Nigeria. Kamar yadda aka yi bayani, babban abin da ya kamu nan gurin shine ziyara ta musulunci da a bisa al'ada dukkan azumin watan Ramadana muna zagayawa ƙauyuka don isar da da'awa da kuma ziyara don samun lada a kan wannan ziyara. Kamar yadda ɗan uwa Malam Abubakar ya gabatar, mu nan kusan za mu iya cewa gida ne. Mun saba da ku, kun saba da mu daidai gwargwado, sai dai kullum za a ga baƙuwar fuska. Haka kuma yanayin rayuwa dama yake. So a ɗan wannan gajeren lokaci, nasihar da nake so zan yi mana da faɗakarwa shine akan wato sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama, abokanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, abinda shari'a ta ce mu yi akan su da nauyin su da yake kan mu, da kuma wace irin biyayya suka yi wa Annabi da soyayya da suka yi masa. Mu musulmi ana bin mu bashin, lalle ne mu nuna ƙaunar mu da soyayya da biyayya ga waɗannan sahabbai na Annabi sallallahu alaihi wasallam. Idan an ce sahabi, abin da ake nufi shine man laqiya annabiyya sallallahu alaihi wasallama yaqazatan mu'minan bihi ba'da ba'sihi hal hayatihi wa mata ala al-iman. Sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda ya gamu da manzon Allah ya ganshi, ya ga Annabi din sallallahu alaihi wasallam yana mai imani da shi Annabin, ya yadda da shi, ya amintu da shi. Bayan Allah ya turo Annabi din a lokacin rayuwarsa kuma ya mutu, yana mai imani da manzon Allah din sallallahu alaihi wasallama, yana mai imani da musulunci. Abin da ake so a ce shine mutanen da suka rayu da Annabi, wanda suka yi lokaci, suka yi zamani da Annabi sallallahu alaihi wasallama, suka ganshi ya gansu, suka aure ƴaƴansa ko ya aure ƴaƴansu, suka yi kasuwanci da shi, suka yi mu'amala da shi sallallahu alaihi wasallam. Imam Ahmad ibn Hanbal yana bayani cewa bayan ya yi magana akan mutanen Badar, mutanen Badar sahabbai ne da suka halarci yaƙin Badar, to amma su matsayinsu daban ne a cikin sahabbai. Idan har kuna fahimta na, abinda nake so na ce a cikin sahabbai ma waɗanda suke sama da kowa, wanda suka fi kowa matsayi, su ne wanda suka je yaƙin Badar, yaƙin farko na musulunci. Wanda suka halarci wannan yaƙin to su ne suka fi kowa matsayi. To shine sai Imam Ahmad yake cewa afdalun nasi ba'da ha'ula'i ashabu rasulillah sallallahu alaihi wa alihi sallama al-qarnu alladhi bu'isa fihim kullu man sahibahu sana aw shahran aw yawman aw sa'a aw ra'ahu fa huwa min ashabihi lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu wa kanat sabiqatuhu ma'ahu wa sami'a minhu wa nadhara ilayhi. Imam Ahmad yake cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda aka turo annabin yana cikin su suka yi zamani da shi suka zauna da shi ko shekara daya ko wata daya ko rana daya kai ko awa daya ne ma inda mutum ya zauna tare da annabi ya zama sahabi awa daya ya ganshi dole ne ya zama ya ganshi ko ya hadu da shi idan na ce ya ganshi in yana da idan gani kenan dan zai iya yiwa a samu sahabi makafo bai taba ganin shi ba shi ma wannan ba za a ce ba sahabi bane sahabi ne kenan mutum yana samun matsayi ya kasance sahabin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam koda a awa ɗaya suka zauna da shi to su ne za mu yi bayanin darajarsu ƴan uwana musulmi sahabban annabi sun samu matsayi ne da ɗaukaka da daraja saboda an liƙa su da annabi din saboda abokanin manzon Allah din sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar wato darajar tasu kasancewa suna tare da manzon Allah din sallallahu alaihi wa sallama shi ya ba su matsayi da ɗaukaka ake girmama su ake mutunta su ake kimanta su kuma ma har idan kai musu biyayya ka bi maganganun su Allah zai baka lada waɗannan sahabbai su ne at-tali'atul mu'mina mu'minai na farko wanda aka fara sani a duniya da su ne da'awar musulunci ta tsaya abin da nake nufi wannan musuluncin da ni da kai muke bautawa Allah da shi da ba dan albarkacin sahabbai ba da ba mu same shi ba su suka yi dakonsa suka karbo shi daga gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yada a duniya wa bihim azhara Allahu al-islam wa a'la kalimatul haqq da waɗannan sahabbai ne Allah ya daukaka musulunci da waɗannan sahabbai ne Allah ya daukaka kalma ta gaskiya sun yi aiki kwarai da gaske wajen yada addini nasaruddin wa kasarul asnama sun taimaki addinin Allah su ne suka kakkarye gumaka da ake bautawa tare da Allah kaga mutum ya zo ya kama gunki yana bauta masa sahabbai su suka yi bayanin matsayin Allah suka yi bayanin tauhidin Allah suka koya wa mutane kadaita Allah da kyakkyawan imani da mutane suke shiga aljanna ko za su shiga aljanna da shi kalmar la ilaha illallah ba a santa a duniya ba sai ta dalilin sahabbai su ne suka yi bayanin kalmar la ilaha illallah fi kulli makanin a ko'ina su ne suka shiga cikin ƙauyuka suka shiga cikin daji suka tallata addinin Allah da sun zauna a gida ba su yi yawo sun yada musulunci ba da musulunci bai zo muku lamɗa futuk ba waɗannan mutanen sun buga misalai a duniya na haƙuri da suka yi da wulakanci da kafirai suka yi ta musu dangane da yada wannan musulunci an dake su sun yi haƙuri an jefe su sun yi haƙuri an zage su sun yi hakuri, an takale su, an tsokale sun yi hakuri, an hana su abinci sun yi hakuri, an hana su sha sun yi hakuri, an hana su aure sun yi hakuri, kai an kore su kasuwa ma sai a hana shiga. Duka waɗannan sahabbai abokan annabi su suka yi hakuri suka daure, sun kafa aƙida ta musulunci, bautawa Allah shi kadai ba tare da an hada shi da wani abun bauta ba, da riko da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Sahabbai su ne kyakkyawan misali na dukkan wani mutum musulmi da yake dauke da haqiqatul imani, yake dauke da imani na haqiqa, da sumuwul hadafi. Wajibi ne akan al'umma su so sahabban nan, su kaunace su, su girmama su, su mutunta su. Dole ne son sahabbai, dole ne tilas, ba wai alfarma ake nema ga musulmi cewa wai ya so sahabi ba, a kaunar su wajibi ne, san su yana daga cikin imani. Kada a juya musu baya, kada a fandare musu, kada a hantare su, kada a zage su, kada a bata su, kada a faɗi wata kissa ko wani tarihi na ƙarya da zai ci mutuncin su ya bata su. Su zamanto abun koyi ne a gare mu. Waɗannan sahabbai ya kamata su zamanto su ne abun koyi na ƙwarai akan addinin su da aqidar su da biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wasallam take. Yanzu zan kawo mana misalai na irin su ma yanda suka nuna kaunar su da Annabi. Alal aqalli ya kamata mu so su tunda suna son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan aka ce maka mutum yana son babanka, ai ya kamata ka so shi. Mutumin da yake son babbanka, ai ya kamata ka so shi. Mutumin da yake son danka, ai ya kamata ka so shi. Su an ruwaito mana a duk duniya babu mutanen da suke son sahabbai, suke son Annabi irin sahabbai. To ko dan kaunar da suke wa manzon Allah ya kamata mu kaunace su. Imam al-Hulaini yayi bayani akan irin tsananin soyayya da kaunar da sahaba na Muhammad sallallahu alaihi wasallam suke masa. Yace ma'lumun anna huquq rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ajallu wa a'zamu wa akramu wa alzamu wa awjabu alaina min huquqi sadati ala mamalikihim. Sanannan abu ne cewa haƙƙin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nauyin da yake kanmu na muso Annabi wallahi yafi girma, yafi wajibci akan mu sama da nauyin da yake kanmu na biyayya ga shugabannin mu na duniya. Duk inda wani shugaba ya kai da aka ce ai masa biyayya, a masa da'a, to da'arsa da biyayyarsa bata kai da'a da biyayyan da za a yi wa sahabin Annabi ba, ko za a yi wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. Kai san Annabi haƙƙin da yake kanmu na manzon Allah ya fakin iyayenmu, saboda Allah tabaraka wa ta'ala zai kubutar da mu ne a wutar jahannama saboda mun bi Annabi. Duk wanda ya bi manzon Allah, Allah zai kubutar da shi daga jahannama. Ta dalilin sa ne Allah ya ba mu kariya akan rayukanmu da gangan jikinmu da mutuncinmu da dukiyarmu da iyalanmu gaba ɗaya da ƴaƴanmu a wannan duniya. Fa hadana Allahu bihi, Allah ya shiryar da mu musulunci saboda mun so Annabi, ya dora mu akan shari'a ta turba ta ƙwarai, ya nuna mana yi masa da'a, shine zaman lafiyarmu. kuma shi annabi shine ya nuna mana abu kaza sako ne mu guje wannan sakon kuma ya mana alƙawari duk wanda ya bi shi yayi wa annabi biyayya dan aljanna shi yasa duk wanda yazo yayi maka wa'azi yace ka bi annabi to ka dama masa fura ka bashi yana son ka yana kaunarka haka kuma duk wanda ya raba ka da annabi ya raba ka da sabon annabi to wannan baka da maki irin sa bamu da wata daraja mu musulmi bamu da wani matsayi bamu da wata kima idan ba mu so waɗannan sahabbai abokanan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sannan malamai suna cewa inna mahabbata rasulillah sallallahu alaihi wasallam ruknun rakinun fi haqiqatil iman wani rukuni ne mai ƙarfi a haƙiƙanin imani imanin bawa baya cika sai ya so annabi Anas dan Malik yana cewa manzon Allah ya gaya mana sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in dayan ku bashi da imani sai har in ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam sama da babansa sama da ɗansa sama da mutane gaba daya duk wanda ya ji a ransa ya fi son matarsa sama da son annabi to bai da imani duk wanda ya ji a ransa ya fi son babansa sama da manzon Allah to shi ma bai da imani darajar annabi ta wuce ta iyaye da shine in mun yi masa biyayya za mu shiga aljanna kuma idan mun saba masa za mu shiga cikin wuta to ɗayan ku ba zai imani ba sai ya kasance na fi soyuwa gare shi sama da mahaifinsa da ɗansa da mutane gaba ɗaya inji imamu Anas dan Malik yace annabi ya faɗa a wata riwayar Abu Huraira yace annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam fa wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da wanda raina yake hannunsa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min walidihi wa waladihi dayan ku ba shi da imani sai ya fi so na sama da babansa sama da ɗansa jama'a wannan maganar ba tatsuniya bane ba zauranci bane so ake a gani a aikace kaddara a ce mahaifinka ya ce ka aikata wani abu kuma gashi annabi ya ce ka aikata sabanin wannan abu sai ka ajiye na mahaifinka gaban annabi kaddara a ce matarka ta ce ka aikata wani abu sai annabi ya ce ka aikata wannan ko tana so ta jaka ka aikata abin da ya saba wa annabi to ba za ka yi mata da'a ba sai dai ka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a haƙiƙanin san annabi sallallahu alaihi wasallama yana tabbatuwa ne a cikin almutaba'a abinda ake nufi da mutaba'a shine tsabar biyayya ana ganewa ne yana son manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama idan yana da tsananin biyayya ga annabi din sallallahu alaihi wasallama duk abin da ya faɗa mutum ya kokari ya aikata da muwafaqa fi hubbil mahbubat duk abin da annabi yake so kai ma ka ji kana so wa bughdil makruhat duk abin da annabi yace baya so kai ma musulmi ya kamata ka ji baka son wannan abu yanzu misali annabin rahama ya ce ai sallah akan lokaci ka ji kana son sallah akan lokaci ya ce ai biyayya wa iyaye ka bi iyaye annabi ya ce a tsayar da gemu ka tsayar da gemu annabi ya ce a taimaka wa marayu ka taimaka wa marayu annabi ya ce a rinka lazimtar sallar jam'i a masallaci ka ji kana son zuwa jam'i a masallaci saboda annabi ya ce ayi annabi ya ce a daina zalunci ka daina zalunci a kyautata wa iyali ya ce khairukum khairukum li ahlihi mafi alheri a cikin ku shine mai kyautata wa iyalinsa wa ana khairukum li ahli ni ne na fi ku alherin kyautata wa iyali ka ji a ranka kana son ka kyautata wa iyalinka saboda annabi ne yace ka kyautata ba dan halin matarka ba matan wannan zamani in an biye su ba za a musu komai ba to amma za ka kyautata musu ne saboda shari'a ne kyautata musu annabi ya ce ai tarbiyyan yaya ka ji kana son ka kula da tarbiyyan yayanka da addininsu saboda manzanka ya ce ka kula da su ba wai mutum yazo yana gadara haihuwa kai ta hattara yaya modanya 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 adanya 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 dalabe ka ta haihuwa ka kyale su baka kai su jangir da makaranta baka cewa ƴaƴanka su zo masallaci su yi sallah, amma in gona za a je shuka sai ka tattara su ka ce duk ku tafi, amma ba za ka kori ƴaƴanka ka ce su je masallaci ba. Masallacin unguwanku yaranka suna nan suna bal suna tsalle-tsalle ba sa zuwa, amma ba za ka musu magana ba, wannan ba san annabi ba ne. So idan har muna so mu tsira, to mu tuna da faɗin Allah, ya allazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nas wal hijara, ku kiyaye kawukanku da iyalinku daga wuta, wanda makamashin ta mutane ne da duwatsu. To wannan dai yana daga cikin san annabi da at-takhalluq bi akhlaqihi al-jamila an-nabila an-nadhifa ar-rafi'a. A rinka ɗabi'antuwa da halaye da ɗabi'un annabi sallallahu alaihi wa sallam masu kyau maɗaukaka. Mutum ne mai haƙuri, annabi yana da haƙuri, ka zama kana da haƙuri. Mutum ne mai kyauta, ka zama kana da kyauta, kake zama marowaci, ka rinka cirewa kana bayarwa ko ya yake. Mutum ne mai sada zumunci, kai koyi da annabi ka rinka zuwa kana sada zumunci kana gaida ƴan uwanka. Mutum ne mai yawan sallar nafila, ka rinka yawaita yin salloli na nafila don koyi da annabi. Mutum ne da baya wasa da addininsa, kai ma kada a ga kayi sakaci da addininka don san annabi, da koyi da abin da ya zo da shi a sunnoninsa da shari'arsa gaba ɗaya da kuma umarninsa gaba ɗaya. Wannan shi ne alhubbul haqiqi alladhi yakunu fihi almuhibbu tabi'an li mahbubihi fi aqwalihi wa af'alihi wa akhlaqihi. Soyayya ta haƙiƙa wanda shi masoyi zai bi masoyinsa a cikin maganganunsa da ɗabi'unsa. Yanzu ku lura, gwamnan garinku in kana son sa, in kana yin sa yanda irin yanda yake sa hula, sai ka rinka sawa kai ma. A hoto an nuna rigan gwamnan garinku sai ga ka sa an maka ɗinki irin nasa. Shugaban ƙasanka idan kana son sa irin yanda yake sa riga, kai ma sai ka rinka kwafansa kana sa irin nasa, dan wai ka nuna kana tare da shi. To me yasa baka kwaikwayon annabi manzanka na rahama? Ai an maka bayanin halinsa da ɗabi'arsa da sifarsa da suturarsa da yake sawa da zamantakewarsa, me yasa baka koyi da shi? Sahabban nan namu da muke faɗa su kan san annabi ya cakuɗa a cikin jininsu da tsokansu, san su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama jini da tsoka, baka iya raba su da ƙaunar annabi. Misali na farko, Anas ɗan Malik ya ruwaito mana hadisi kamar da Imam Bukhari ya fitar a sahihinsa, yace lamma kana yawmu Uhud in hazama an-nasu an-nabi sallallahu alaihi wasallama, an ji ranar yakin Uhud an kakkashe mutane an sassare mutane har sai da mutane suka watse suka bar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Bala'i, takobi, kibiyoyi, harbi a ranar yakin Uhud. Wannan ta sa da yawa daga cikin sahabbai wallahi a neme su aka rasa a gurin annabi. Misali nake so in buga mana, amma akwai wani sahabinsa mai suna Abu Talha, duk barin kibiyoyin da ake yi da takuban da ake sara yana nan a makale a kusa da annabi, bai rabu da shi ba. Abu Talha yana nan yana rike da garkuwa, idan an harbo annabi sai ya juye ga dan bayansa sai kibiyan ta harbe shi a baya dan kada taba annabi. Kuma daman shi ya kware wajen harbi Abu Talha, kana rajulan ramiyan shadidan naz'i, ya iya harbi ya iya kibiya, ya kware Abu Talha. Dan haka yace ba zan taba bari a harbi annabi ba, dan haka idan an harbo ya sa garkuwa ya kare, sannan shi ma ya sai tayi ta harban kafiran nan. Malam ta kai ga a yakin Uhud, sahabi zai zo da kwarinsa yana cike da mashi yana harbi na Abu Talha ya kare, sai sahabi ya ce kai bari in juye maka Abu Talha dan ka fi ni iya harbi. Mutum ya zare kori da bakansa inda ake zuba kibiyoyi ya dauki nasa ya hakura ya ba Abu Talha ya ce kai ta harba saboda shi in dai ya harba sai ya samu baiwa ce iya harbi yanzu ko masu farauta ne ko masu harbi masu zuwa jeji suna harbin din su a cikin abokanan ka zaka ga wani da ya ja in ya seta ya sake wallahi sai ya samu dudun nan kai ko sai ka harba guda bakwai duk kai asaran dudan ka kai a banza Abu Talha mutum ne da Allah ya masa wannan ni'ima din aka ce sai ya tashi ya lullube annabi ya rufe jikinsa ya rufe jikin manzon Allah yana dubawa yaga ina ake yin harbi yana mai da martani yana cewa annabi bi abi anta wa ummi ya rasulullah la tushrif yusibuka sahmun min siham alqawm nahri duna nahrika yace ya manzon Allah fansarka babana da mamana zan iya ba da mahaifina a kashi dan ka rayu zan iya ba da mahaifiyata a kashi dan kai ka rayu kaji kaunar annabi sama da kaunar iyaye kenan yace ya rasulullahi kakka daga kanka saboda kada kibiya ta same ka kafiran nan suna harbin mu yace wa annabi kwanta Abu Talha a yakin Uhud yace kwanta shi kuma yana nan yana ta sakin kibiyoyinsa yace kirjina zan bada in kare kirjinka idan aka harbo kibiya za ta daki kirjinka wallahi zan bada kirjina a harba kai ka rayu ni na mutu wannan mutum ɗaya ne fa nake gaya muku alamar misalin soyayyar da yake wa annabi kauna ta gaskiya son annabi jama'a ba yana cin waƙe waƙe da kaɗe kaɗe bane waka da kiɗa ba shine son annabi na gaskiya ba son annabi na gaskiya a ga kana sallan jami'i akan lokaci son annabi na gaskiya a ga kana tashi da daddare kana qiyamul layli kana addu'a son annabi na gaskiya kana da zikirinka kana da wuridinka kana da salatin manzon Allah baka sakaci da shi yau musulmi zai zo ya bude baki yana cewa yana son annabi yana son annabi wallahi wani yiri zai yi bai wa annabi salati guda goma ba ina son annabi yake wanda annabi ya ce da mu wanda ya fi kowa kusanci da ku da ni a cikin ku shine wanda ya fi ku yawan yi min salati aqrabukum ilayya manzilan yawmal qiyama aktharukum alayya salata wanda yake so ya hadu da ni yana dab da ni ranar tashi alkiyama to shine mutumin da yafi yawan yi min salati yanzu kai ka ce kana son annabi dan Allah sau nawa kake masa salati amma matarka a rana ɗaya sau nawa kake kiranta yau fa a masallaci mu zauna an idar da sallar farilla mu yi wa manzon Allah salati ma ya gagara fa mutum ne yana idar da sallar put ya tashi ya fita kamar an kore shi da mun sani in an yi sallar asubahi a masallaci ana zama a yi ta salati a yi ta zikiri a yi ta ambaton Allah mutum ɗaya sai wa annabin Allah salati dubu a lokaci guda mutanen da dattawa kenan amma ba yanzu ba yaran yanzu kullum waya ne a hannunsu wannan balle-balle a ta daddannawa ana leƙa ana ta dariya mutum shi kaɗai yana ta yi wa waya dariya wannan abar ita take cinye mana lokaci ta hana mu yi annabi salati so ya ku 'yan uwana musulmi kowa ya auna kansa a cikin wannan wa'azin da muke yi kowa ya ɗora kansa a sikeli shin ya ga shin da gaske yake yana son annabi irin yadda sahabban nan suke son annabi yanzu dai ka ji an ce ma Abu Talha kirjinsa idan an harbo kibiya za ta harbi annabi yana da garkuwa sai dai ya sa ya kare yace wallahi zan iya ba da kirjina a harba dan kada a harbi naka kirjin Abu Dawud ya ruwaito hadisi a cikin sahih wato sunan din shi riwayar sahabin nan Abu Dharr al-Ghifari yace ya Rasulullah الرجل يحب القوم ولا يستطيع ان يعمل كعملهم انا iya samun mutun yazo yana son mutane amma bai iya aiki irin nasu ba kamar yanzu ku kuna son sahabbai amma ba za ku yi aiki irin na sahabbai ba, sun muku nisa, imanin su da naku da namu ba dai bane. Amma kuma muna son sahabban nan. Sai manzo Allah ya ce da shi, anta ya Aba Zarrin ma'a man ahbabta, ya kai Abu Zar, ina maka albishir, duk wanda kake son sa to kana tare da shi ran tashin kiyama. Tunda kana son manzo Allah to kuna tare da shi ran tashin kiyama. Wannan hadisin yana da dadi ta wani bangare, amma ta wani bangaren kuma yana da ban tsoro. Annabi ya ce in kana son sa kana tare da shi, anta ma aman ahbabta, ko to kuma duk wanda yake son wani kafiri dan bal to shi ma yana tare da shi fa kiyama. Ina masu daukan hoton yan bal suna likawa a daki, suna likawa a waya, kaga a jikin wayar mutum ma bayan ta hoton wani arne ne makiyin Allah, saboda kawai dan bal ne kana son sa, ko wani shahararren mawaki kafiri mai zagin musulunci. Yanzu akwai mawaka waɗanda suke islama suke zagi, in dai za su yi waka sai sun zagi addini, amma yaran mu matasan mu suna son suna kaunar su, daga suna yin aski irin nasu. Yaran mu matasan musulmi suna saka riga irin na mawaka. To duk wanda ya nuna yana son wani to yana tare da shi, in sha ta kake so kana tare da shi, in manzon Allah kake so kana tare da shi. Amma fa soyayyar Annabi ba ta haduwa da soyayyar mutumin banza. Duk wanda yake son banmali to yana tare da banmali ran tashin kiyama. Na'am, saboda ka ki son Allah, ka ki son manzon Allah, ka son soyayyar wani, to shine al-mar'u ma'a man ahabba, mutum yana tare da wanda yake so. Musamman masifar bol din nan kullo ta ɗebe tunanin samari matasa. A Ramadan din bara ana kwallo ana sallar tahajjud, wallahi ranar da ake kwallon na masallatai a tahajjud ba su shiga ba, an tafi kallon kwallo, sallah fa ta dare sallar tahajjud yake. Amma ranar tunda akwai bol, Barcelona, Real Madrid, wane ne za su buga, wallahi sai aka bar limamai da ladai ne kawai suke tawawa da dattawa a masallaci, yara duk sun gudu samari, an tafi kallon kwallo. Kenan kwallo ta fi sallah. Abu Zar al-Ghifari yake cewa fa inni uhibbu Allah wa rasulahu, in dai haka ne to ni ina son Allah, ina son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah ya ce da shi to fa innaka ma'a man ahbabta. Abu Zar ya dade maimaitawa, Annabi ya ce kana tare da wanda kake so. Al-Qadi Iyad min littafin Ash-Shafa ya ruwaito cewa Ali bin Abi Talib, Allah ya yarda da shi, an tambaye shi kaifa kana hubbukum li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yaya soyayyarku, yaya ƙaunarku ga Annabi take. Yanzu wannan ana tambayan Ali ne zai ba mu amsa, yaya sahabban Annabi suke son manzon Allah. Ali yake cewa kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina, wallahi mun fi son Annabi sama da kudinmu, sama da dukiyarmu, mun fi son Annabi sama da iyayenmu, mun fi son Annabi sama da ƴaƴanmu, mun fi son Annabi sama da iyayenmu mata. Wa minal ma'il baridi ala zama'i, wallahi mun fi son manzon Allah, mun fi ƙaunarsa sama da ruwan sanyi a lokacin da muke tsananin jin ishirwa. Ka kwatanta lokacin da kake jin ishirwa a ce an kawo ma ruwa, yanda kake son ka sha ruwa ko? To sahabbai suka ce mun fi son Annabi sama da yanda muke son ruwan sanyi lokacin da muke cikin ishirwa. Ya ku musulmi, tunda waɗannan bayin Allah sahabbai suka nuna ƙaunarsu ga annabi ya kamata mu ma mu so su mu ƙaunace su misali nabi da zan bayar mana misali na yanda sahabbai suke girmama annabi amsalatu tawqiri wa ta'zim kenan yanda sahabbai suke girmama manzon Allah Imam al-Baihaqi ya ruwaito a cikin littafinsa Sunan al-Baihaqi yace babun fi ta'zimin nabi sallallahu alaihi wasallam wa izlalihi wa tawqirihi sallallahu alaihi wasallam babin da ke magana akan girmama annabi da mutunta shi wa tawqiru sallallahu alaihi wasallam yanda sahabbai suke girmama shi da kuma yanda yake mutunta shi ma wannan at-tawqir manzila ce matsayi ne wanda yake yana gaba da mahabba girmamawa yafi soyayya fa kun fahimce ni yanzu zai iya yiwa mutum yana son ka amma baya girmama ka shi yasa aka ce sai an samu soyayya sai a samu girmamawa yanzu misalin mutum yana zaune da matarsa a gidansa tana son sa amma sai ka gabata da ladabi ba ta girmama shi kowane ɗa yana son ubansa amma abin mamaki sai ka ga wasu ƴaƴan ba sa girmama iyayensu shi yasa aka ce mu wato manzilatu tawqiri fawqa manzilati almahabba ba duk wani wanda yake son ka bane zai girmama ka zai iya yiwa mutum yana son ka amma ba ya girmama ka kamar yadda na buga mana misali to ga ma misali ɗanka ai kana son sa ko amma kuma ba lalle bane kana girmama ɗanka sai dai shi ya girmama ka to shi yasa aka ce manzilatul at-tawqir girmamawa fawqa manzilatul mahabba muna son ƴaƴanmu amma watakila ba lalle bane mu girmama su duk da ana so ka girmama ɗanka kai ma na farko dai cikin girmama shi da suke yi in sun zo ba sa kiran sunansa kai tsaye sabon annabi ba sa zuwa su ce ya muhammadu ba sa faɗa in ka ga wani ya ce ya muhammadu mutumin ƙauye ne me suke ce mai ya rasulallah ya rasulallah ya habiballah ya nabiyallah ya annabin Allah ya musoyin Allah ya manzan Allah ba za su iya buɗe baki su ce Muhammadu ba idan baka gane karatun ba yanzu ai kana da babanka ba yanda za a yi ka buɗe bakinka ka ce wa babanka Dauda in sunansa Dauda ne sai dai ka ce baba inda ake da mutunci ake mutunta na gaba yayanka ma baka iya kiran sunan sai dai ka ce yaya sai dai yanzu al'amura sun canja zamani ya zo rashin ladabi ya yawaita a cikin mutane amma ina so in gaya muku cewa sahabban annabi ba sa kiran sunansa kai tsaye ga abin da suke gaya mu abu na biyu ba sa ƙura wa annabi ido ganin ƙure ya zare musu ido su zare masa ido ba sa iya yi idan ya zo yana musu magana kansu yana ƙasa saboda ganin girmansa da kwarjini annabi yana da kwarjini idan annabi yana musu magana ka anna ala ru'usihim at-tayr kai ka ce tsuntsu ne a kansu yanzu tsuntsu yana kaina anan haka zan yi sai in nutsu to haka suke in yana musu magana abu na uku ba sa daga sauti a gabansa ya ayyuhal ladina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiy wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun jama'a wannan shine san annabi na gaskiya daga sauti ba sa iya daga murya bayan saukan wannan aya sayyidina abubakar zai zo yana yi wa annabi magana suna magana shi sai annabi ya ce me kace me kace saboda yana yi wa annabi magana a hankali kuma na'am yana daga cikin ladabi da girmamawa a rayuwa wanda yake gaba da kai baka daga masa sauti kana gaba da kana magana da yayanka kana hayya 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 kana hayaniya kana magana da babanka kana daga sauti kana magana da mahaifiyarka kana daga masa sauti ni ba za ci a daina wannan abun a gidan nan ba wallahi in aka sake kaza mahaifiyarta ka babanka yazo kuna zance da shi kana daga mai sauti baka da ladabi na gaba da kai malamin ka yana magana kana daga mai sauti baka da tarbiya to ballanta na uwa uba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na biyar yawo idan annabi ya tofar ko majina ba sa bari ya fadi kasa su suke cafkewa idan annabi ya ka ya tofa warwaso suke wallahi saboda yawunsa da nawa fa ba iri ɗaya bane da yawun annabi da majinan annabi da naka fa ba iri ɗaya bane idan sun karbi yawunsa in ya tofa wallahi sai dai tofa a jikin rigarsu ko a tafin hannunsu warwaso suke kowa ya dangwala ya shafa a jikinsa saboda ya samu albarka gashin annabi in aka zo yi masa aski gashi idan aka zo masa aski akwai Talha sahabin annabi shi yake tsayawa annabi yake bashi gashin sa yana raba wa mutane in ba haka ba warwasan gashin za a yi bai taba yin aski gashin sa ya zama a ƙasa ba warwaso ake su dauka suna neman albarka da da gashin sa kaji soyayya gumin annabi gumi gumi haka da zai katse gumi gumin sa turare ne kanshi ne da shi ya fi turaren miski kanshi dan haka wata rana ya je gidan wata mata Rumaisa'u Ummu Sulaim ya kai mata ziyara babbar mace ce har bacci ya kama shi ya jike a shimfidarsa Allahu Akbar ku duba annabin Allah ya kwanta ya yi gumi ya jike sharkar ba fanka ba AC wallahi mu ko yanzu ga fanka ga AC ga carpet ga ruwan sanyi ga komai amma ba tsoron Allah amma an ruwaito cewa da ya kwanta gashin sa ya faffadi a jikin shimfida sannan kuma ya jike shimfida har sai da ta dauki tsumman ta matse shi ta zuba a kwalba wannan gumin na annabi shine ya zamanto turare a gare ta ce ba ta taba samun turare mai kashi irin wannan ba kaga wannan bawan Allah fa aikake ne daga Allah ba irin mutane bane kafo wani wannan ne masa kafo ka san an yi kafo ai jini ake cirewa yayi wa annabi kafo ya cire jini a bisa al'ada abin da aka sani ai rami ake tonawa abin ne ko shi wannan wanzamin kawai sai ya daga kansa ya kwankwade wannan jinin na annabi sai annabi ya jiwa ya ganshi ta shanyewa kai yace to wuta ba za ta taba shafar ka ba Allah ya kubutar da shi wannan duk misali ne kaɗan daga cikin wato abubuwan da sahabbai suke yi annabi aka ce idza amarahum ibtadaru amrahu idan ya umarce su wallahi gaggawa suke yana cewa ayi kaza kafin ya gama rufe bakin sa mutum wajen 3 4 5 6 7 8 9 10 kowa so yake yayi wannan abun miƙo mu wancan abun sai a ga mutum 10 suna kokawa akan wannan jakar saboda annabi ya ce a miƙo ta idan yazo yana yin alwala kadu yaktatiluna ala wudu'ihi kazo kaga in annabi yana yin alwala yanda sahabbai suke warwasan ruwan alwalarsa duk ruwan da ya diga tare shi suke yi malam suna shafawa a jikinsu kai ne fa a jikinka in ka wanke za ka ga datti shi ba haka bane sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar da hadisi yana bada labari daga Amr bin al-As, Allah ya yarda da shi, a lokacin da ya musulunta, yace wa ma kana ahadun ahabbu ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu. Amr bin al-As yace lokacin da ya musulunta, yace a duniya babu mutumin da nake ganin girman sa a ido na irin annabi, babu wanda yake da mutunci da daraja a ido na irin sa. Ina son annabi, inji Amr bin al-As, yace amma wallahi bana iya kurawa annabi ido, in koshi da ganin sa bana iya kwarjinin sa sallallahu alaihi wasallam. Yace wallahi walau su'iltu an asifahu ma abaktu lianni lam akun amla aini minhu. Da za a tambaye ni in sifanta annabi a matsayina na sahabin annabi, ba zan iya sifanta maka shi ba, saboda bana iya cika idona da shi. Allahu akbar. Abu Ayyub al-Ansari ba a bar shi ba. Bari ku ji wata kisa. Lokacin da annabi ya hijira ya koma Madina, ya sauka a gidan Abu Ayyub al-Ansari. A gidan akwai bene sama da ƙasa. Da manzo Allah ya ji sai aka bashi daki a ƙasa. Kai Abu Ayyuba kana sama. Abu Ayyuba sai ya lura, yace yanzu ni waye zan zo in hau sama annabi yana ƙasa? Ai take a daren nan ya fito ya zo ya kwankwasa annabi, yace ya Rasulullah, ai mun afuwa. Yace ba zan iya taba zama ina saman ka kana ƙasa na ba, zai yi ba. Ka koma sama ni ina ƙasa, don duk abin da zai same ni a ƙasa ya same ni kafin ya same ka. Ku duba ƙaunarsu ga annabi ya kai ga ba sa so ya zama yana ƙasansu, ko a wurin zama ne ko a kwanciya. Abu Ayyuba ya ce, yanzu ni waye zan zo da ni da iyalina muna tafiya a saman ɗakin annabi? Annabi yana ƙasa, ni ina takawa a sama? Wallahi ba su iya kwana a saman nan ba shi da iyalinsa, saboda tsabar ganin girman annabi. Manzo Allah ya ce wa Abu Ayyuba, ka bari, ƙasan ya fi sauƙi, ba wahalar zirga-zirga da hawa da sauka. Abu Ayyuba ya ce, ya Rasulullah, duk da haka la'alu saqifatan anta tahtaha, ba zan taɓa hawa wani rufin da kana ƙasansa, ni ina samanka ba zan taɓa yi ba. Wallahi malam, haka dai annabi ya haƙura, fatahawwala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil uluwi wa Abu Ayyuba fis safali. Annabi ya koma sama, Abu Ayyuba yana ƙasa. Yakan yi wa annabi abinci, idan ya yi abinci ya kawo wa manzon Allah ya ci. Idan annabi ya rage abincin, sai Abu Ayyuba ya zo yana tambaya, yana cewa da Allah, daidai ina annabi ya sa hannunsa, ina ne inda yatsun annabi suka taɓa a cikin abincin nan? Saboda shi ya ɗebe daidai wurin ya samu albarka. Wata rana aka yi wa annabi abinci, a cikin abincin sai aka kuskure, aka sa tafarnuwa, shi kuma annabi baya son tafarnuwa. Kun san me yasa annabi baya son tafarnuwa? Saboda tafarnuwa tana da ƙarni, ko tana da wari irin nata. Na'am, tafarnuwa magani ne. Tafarnuwa tana da amfani a jikin ɗan adam. Duk wanda yake yawan cin tafarnuwa ko yake haɗiye tafarnuwa, insha Allah babu shi ba ciwon sanyi. Tana da albarka. Yawan tari kop 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 da mura kop kop kop, jikinka sanyi ko ciwon sanyi, indai kana haɗiye tafarnuwa za ka samu lafiya. To amma tana da wari ita tafarnuwa, idan mutum yana haɗiyanta a guminsa sai ya ji ta, ƙarfi ne da ita. Gumi, in ka yi gumi wallahi sai ka ji tafarnuwan. In ba turare kake sawa sosai ba a cikin mutane, sai an gane kana mu'amala tafarnuwa. amma fa akwai lafiyar jiki. To shine manzo Allah ya bada kaida, yace in ana so a ci tafarnuwa ayi amfani da ita, yace amituha tabkhan, ku rinka kashe karninta da zafinta da gafinta, ku dafa ta. In ta dafu aka hadiye ta aka yi amfani da ita, to ba ta da tasirin wannan wari. Da haka in annabi zai ci sai an dafa ta, in ma zai na da bukata. To me yasa baya son cin tafarnuwa? Yace inni unaji, ni ina ganawa da wanda ba kwa ganawa da shi, ni da nake ganawa da mala'ika Jibrilu, ba na so ya zo ya je na bakina na warin tafarnuwa. Kuma mala'ika ba abin da yake irin wari, mala'iku ba sa son wari. Shi yasa aka ce ɗayan ku ya rinka tsaftace bakinsa, ya gyara bakinsa. Duk wanda ya tashi yana sallah da daddare a cikin ku, yana sallah yana karatun Qur'ani, mala'ika yana, Allah yana turo wani mala'ika yana haɗiye Qur'anin da yake karantawa, ya sa bakinsa a bakin mai sallan yana haɗiye Qur'anin. Annabi ya ce dan kada mala'ika ya zo ya ji wannan ɗoyi a tattare da ni na haƙura da cin tafarnuwa da albasa. Shi yasa ya ce duk wanda zai zo masallaci a cikin kare ya je ya ci tafarnuwa ko albasa, duk wanda ya ci tafarnuwa ko albasa to ya zauna a gida ya salla, saboda kar ma ya zo masallaci ya cuci wani. To mu kai yanzu ba tafarnuwa ba, taba ma yake sha. Taba mutum zai je watsa taba ya sha taba, ya zo ya tsaya maka a sahu ku yi sujada ya yi maka hamma, duk sai ya buɗe sahun ga baki ɗaya sai ka ce raƙumi. Kuna tare da ni? To sai aka mayar da abincin da aka kawo, aka ce Abu Ayyuba, ai annabi bai ci wannan abincin naka ba, me yasa? Ai ka sa tafarnuwa. Shi ya zo yana neman ina annabi ya sa hannu ya cinye wurin da annabi ya sa hannu don ya samu albarkar annabi. Sai aka ce yo, ai bai ma sa hannu ba, saboda in dai an kawo abinci da tafarnuwa annabi baya ci. Allahu akbar, baya ci. Sai aka ce ai baya cin tafarnuwa. Ai Abu Talha, Abu Ayyuba sai ya firgita ya tsorita, ya je gurin annabi ya ce ya Rasulullahi a haramun hu, ya manzan Allah haramun ne cin tafarnuwa? Sai manzo Allah ya ce la, walakinni akrahuhu, sai dai ni bana so, ba haramun bane a ci tafarnuwa, amma ni bana son tafarnuwa. Kawai Abu Ayyuba sai ya ce to fa inni aw ma takrahu, ya Rasulullahi duk abinda baka son sa ni ma bana son sa, ko akrahu ma karihta, duk abinda ka kyamace shi ni ma na kyamace shi. Allahu akbar, kaga wannan misali ne na kauna da suke wa sahabbai, sahabai suke ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu na takwas ko na tara in ban manta ba, daidai da kofarsa in sun zo kwankwasa masa kofa, in za su yi magana da annabi ba sa zuwa suna dukan kofa gam 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 gam, ba sa dukan gidansa. Ka san ya suke yi da farce, da farce suke taba masa kofa, uyas 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 uyas, hankali hankali, dan da ya dan ji motsin sai ya fito. Amma kwankwasa kofar annabi ka tambaya, wallahi sabai ba sa kwankwasa kofar annabi, saboda tsabar girmamawa. Jama'a an ce ai koyi da girmamawa duk na gaba da shi ka mutunta shi. To har yanzu a cikin musulunci yana daga cikin mutunta mutum, shi yasa shari'a ta ce idan ka je gidan mutum karka shiga masa kai tsaye, ko ɗakinsa ko wurinsa karka shiga kai tsaye, sai ka yi nemi izini guda uku, assalamu alaikum ɗaya kenan. In ya amsa ma kada ka afka kai, a ce za ka yi in shigo, ko in ka je ka ce assalamu alaikum aka ce wa alaikum salam, to sai ka tsaya sai an ce bismillah. To kaga an ce bismillah kenan an kimza. A lokacin da zaka je gidan mutum kai mai sallama, ba mamaki bai da riga a jikinsa, ba mamaki yana cin wani yanayin da iyalinsa ma ba zai so ta ganshi ba. Kawai sai ka zo kai mutum sallama, kawai da yake gaka gaka nan ne kawai, assalamu alaikum wa danna mana, to da mina mai minati ma ka shiga kawai ka afka wannan ba daidai bane me ake so in kai sallama sai ka dan jira in shigo ne zai ce bismillah bismillah to ya shirya kenan ba mamaki lokacin da kai masa sallama a gidansa ina tare da matarsa a wuri guda kuma matarsa ta bata da hijabi mutunci ne kai mutun sallama ka afka masa gidansa to sai ka bashi grace ka bashi dama kai sallama to sai ka dan tsaya ka jira kuma sallaman nan sai kai ta sau uku idan mutun yaje gidan wani yayi sallama sau uku bai fito ba to ya juya tafi ba magana ka tsaya ka jira masa sallama guda 15 ka ji sai ka ce ka zo karban bashi ne haka mutanen mu suke assalamu alaikum muslimina assalamu alaikum wani wacce yake min dan silmina bazai ce assalamu alaikum min dan silmina mana ina sallama haka ma mallan ce zaka yi assalamu alaikum idan kai kwaya uku ka ji ba ansa ba tattara kayanka ka juya ka tafi ai kore shine shari'a watakila bacci yake yi watakila a bandaki yake watakila baya gidan watakila bayi da lafiya watakila watakila to duka wannan mallan sahabbai idan sun zo kwankwasa kofa haka da ake bayan zuwa muna sa bayan hannun mu kwankwankwankwankwan wani fa yana dukan kofa yana kwankwankwankwankwan a su ɗan farce suke sa kuyas 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 saboda annabi ne Allahu akbar yaqra'una babahu bil azafiri suna kwankwasa masa kofa da ainihin me da farce a takaicen takaicewa ƴan uwana na kawo mana wannan kissa ne da wannan misalai ne ba dan kowa da san cewa waɗannan sahabban suna tsana da Muhammadu to me ya kamata mu yi muso su mu kaunace su Allah ya kawo mu lokacin da yanzu akwai mutanen da suna da addinin su kuma su zagi waɗannan sahabban su bude baki su tsine musu ko kwanan nan a ɗaya daga cikin gidan radioyin nan namu na Gombe an saka wani malami wai malami fa mai tafsiri fa yana kiran sahabban nan yana zagin su a radioon Allah duniya tana ji waɗannan munafukai ne mai yaudara ne sahabban Annabi mai yaudara a'udzu billahi minash shaitanir rajim to saboda naga da yawa akwai matasa a cikin mu ya kamata mu ginu akan kaunar sahabbai kuma kada mu yadda da duk wata da'awa da za ta kawo mana mu zagi waɗannan mutane kuma shi yasa aka ce ko radio kake ji ba kowa ya kamata ka saurara ba dan akwai wanda in ka saurare shi wallahi zai raba ka da imaninka yanzu malaman ba ga suna nan da yawa ba kala kala akwai malaman Allah akwai shedanu sun sigari gane ta malinta amma wallahi wakilan yahudawa ne batar da mutane suke yi batar da mutane fafur tsabar tsagwaron son zuciya ne aiki suke wa wasu yanzu wanda zai zo ya bude baki yana zagin abokanan Annabi ai wakilin yahudawa ne wanda zai zo ya kira na Aisha matan manzon Allah ya la'ance ta tsine mata albarka ai wakilin yahudawa ne so mu dasa wa ƴaƴanmu kaunar sahabbai a makarantun islamiyyar mu musa darasi musamman da yake koyar da falalar sahabbai wallahi idan kuka yi wasa za ku wayi gari yaran ku su girma su zo suna zagin sahabban nan suna dura musu ashir saboda ba koya musu yara ba suna yara ba koya musu ba kuma yanzu wannan bayanan da aka nuna mana bai kara mana darajar sahabbai a idan mu ba mu mun san sun yi wa Annabi soyayyar da wallahi mu ba mu isa mu masa ba tukuicin da zamu musu sakayyar da zamu musu bayan sun so manzon Allah sun masa biyayya sun bashi ƴaƴansa ƴaƴansu ya aura da su aka je yaki su aka kashe musulunci ya daukaka shine yanzu mu zo muna zagin su muna tsine musu albarka da sunan wani addini ko ta aqida ya kamata musulmi ku ji tsoron Allah duk abinda mutum zai yi zai taba darajar Annabi to darajar ta safa da Allah kiyaye mu ɗan uwa ba zan tsananta muku ba lokaci ne na azumi ziyara ce ta musulunci muka kawo ina fatan wannan dan darasin da muka yi Allah sa masa albarka ubangiji Allah ya amfanar da mu kuma muna shaida muku wallahi muna kaunar ku saboda Allah mutanen lamdin fitu kuna da kokari muna fatan unguwan nan gaba insha Allah ta zama jagora a cikin ungwannin ku. Kun hada kanku, kanku hade, kuna da masallacin ku, kun bude makaranta, kun taimaki samarin ku matasa shekaru aro aro da suka zo nan, mun ba ku shawara ku rike matasan ku nan, kada ku bari su kubuce muku. Kun rike su hannu biyu kuma kun sa su a gaba, kuna suna muku aikin alheri. Da ƴaƴanku da jikokinku nan sun jawo su, sun bude musu makaranta, wace ni'ima ta wuce wannan. Da a bar yaran nan ba a ja su jiki ba su zama ƴan kalari, ba gwanda ku matso da su ku ba su haɗin kai ba. Yanzu yaran nan samarin nan naku da kuke da su za su yi ta jawo muku alheri a nan unguwar ku, ta samun lada ko kuna kwance a kabarin ku. So wallahi kun buga misali a garin nan, karab kacab ku mu, harab kacab na faɗa ya iya sani na, sai da ni ba koni. Ni kan banga unguwar da dattawan suka rike samarin su matasa suka sa su a gaba, kansu a haɗe suke aikin alheri tare ba. So muna goyon bayan abin da kuke yi, kuma muna muku addu'a Allah muku albarka. Allah ya sa waɗannan yaran da suka zo suka zauna suka ji wa'azin nan, nan gaba su zama manya-manyan malamai, manya-manyan shugabanni, manya-manyan 'yan siyasa, manya-manyan 'yan kasuwa, manya-manyan ma'aikata gwamnati. Allah Ubangiji ya taimake mu, ya biya mana buƙatunmu. Shugabannin ku suke tare da mu daga dagaci da mai unguwa da wane ne da limami da kowa da kowa. Allah ya musu albarka. Abinda na lura shine da yawan sun ma riga ni zuwa gonin nan. Abar a nuna maka ana son ka, ana tare da kai. Kafin ni na zo mai karatun ma na tare da su suna zaune a nan. Sabanin wani wurin da zaka je ba za ka ga kowa ba a cikin manyan. Kun ga wannan karamci ne, ku ƴaƴan ku yi koyi da su. Ku karbi ilimi, ku karbi da'awa. Kada ku yi wasa da ilimi. Kuma ku girmama malamai. Girmama malamai yana saukar da alkhairi a wuri. Allah zai tsare muku ƴaƴan ku tun suna ƙanana suna ganin malami, malamai suna zuwa suna muku wa'azi. Za su tashi da son malamai da son ilimi. So mun ji daɗin wannan karamci da aka mana. Wa'azin nan ya kamata mu yi shi a tsakiyar garin kuma ne a yau. Amma wallahi muka ɗauko shi baro garin mu zo nan mu yi, su ma sa musu wata rana mu zo. Allah ya muku albarka. Allah ya sarka muku da alkhairi. Wa subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.